بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yaumuna 28 ga watan Muharram 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 3 ga watan 7 2024 miladiya. Muna fata Allah mana muwafaka. A wannan kuma shine darasin mu na 46 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun fara babu zikiri aqibas salati, baban da ke bayani game da zikirrika da addu'o'i wanda ake yi bayan sallah, ma'ana bayan an salamce. Mun ga hadisin Abdullahi dan Abbas, yarda Allah ta tabbata a gare shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan daga muryar shi wajen yin waɗannan azkarin. Yace bari ma baya fahimtar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙare sallah, sai ya ji sautin da suke yi da shi da mamu yayin da suka kammala sallah, sai ya fahimci cewa ashe sallah ta ƙare. Malamai sun ce wannan sai ya kasance lokacin da yana roƙon ƙararrami ne, sallah bata wajabta akan shi ba, ma'ana dai yana waje yana sallah, su suna sallah, sai ya ji wannan. Wani suka ce kuma kenan yana yayi nisa da liwan ne, bai zai ji muryar shi ba, amma ana sallama sai ya ji wato wannan azkar da ake yi, sai ya gane cewa sallar ta ƙare. Abai dai mihi wannan hadisi yana nuna cewa waɗannan azkar ana yin su a fili ne, ana daga murya wajen faɗar su. Amma malami suka ce ba a daga murya can kololuwa, ta yadda ma'ana wani zai rika magana wanda ta rika shiga cikin ta wani, mana ba a so ya daga murya sosai, ayi tawassudi a wannan, kuma ba a jami'i wani ya rika faɗin zikirin kuna faɗa. To wannan dai shine hadisin da ya gabata cikin wannan baban. Insha Allah yau zamu tashi al-hadisul khamis wal 20 ba'da al-mi'a, hadisi na 125 عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى أن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات a wannan hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma ya zo da ruwayoyi daban-daban a hadisin Warrad maulal Mughira ibn Shu'ba kenan bawa ne na Mughira dan Shu'ba intaccen bawa na Mughira dan Shu'ba shine ya rawaita wannan hadisin kale yace املا علي المغيره بن شعبه مغيره دن شعبه ياي من شبتا ياي من املائي معنى ينا فدا انا ربطاوا شنو معنى املا في كتاب الى معاويه ا cikin wata takarda wanda za a aika ta zuwa ga muawiya dan abi sufyan wato shi al-Mughira dan Shu'ba ya kasance gwamna ne daga cikin waɗansu garuruwa wanda shi Muawiya yake shugabanta to shi Muawiya yana amirul mu'minina shine ya rubutowa Mughira dan Shu'ba a wata ruwa yayi bayanin wannan cewa ka rubuta mini ka mini bayani mi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada bayan sallah idan manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah ta farilla kuma yayi sallama mi yake cewa kawunan yazo ne daga talab da shi Muawiya ko to shine Muawiya sai shi Mughira dan Shu'ba sai ya sa intaccen bawan shi yace rubuta kiran za a rubuta a aika wannan wasiqa to a cike yana bashi amsa sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu ya kasance yana fada fi duburi kulli salatin maktuba a karshen kowace sallah ta farilla wato idan aka ce dubur karshe to wannan karshe yakan iya kasancewa wato naka ce ma'ana karshen abu to yazo kasance wannan abun muttasilun ne da shi wannan abun ko munfasilun anhu idan kace karshen abu ko ya kasance wannan abun yana tare da shi abun ko kuma yana rabe da shi to me yake fada a karshen dubur ma'ana karshen sallah ta farilla ma'ana abin da yake fada kafin sallama idan aka ce duburu sala addu'o'in da ake yi kafin sallama su ma ana kiran sa abin da yake fada duburu sala addu'o'in da yake yi bayan sallama su ma dai duburu sala ne ina ta gani to kenan ana yace mishi kenan mi manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada bayan salloli na farilla kuma wannan duburu kuma da kuka fada ya kasance muttasil ko munfasil ko wanne yazo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan suka ce in aka ce dubur ana nin abin da yake baya tare da abin baya tare da sallan suka ce kamar a wannan hadisin wannan hadisin yana nuna cewa ma'ana duburu sala idan an kammala sallar an yi sallama ina ta fahimta kuma ana cewa duburu sala kafin a yi sallama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabban shi Mu'az yake ce mishi la tad'anna dubura kulla salatin an taqula allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik nan dubur aka ce kafin sallama ne Manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mishi cewa kada ka yadda ka bari a ƙarshen sallarka face sai kai wannan addu'ar cewa Allahumma a'inni ala zikrika, Allah ka taimaka mini akan ambatanka, wa shukrika da gode maka, wa husni ibadatika da kuma kyautata bautarka. To wannan dubur muttasil ne, amma dubur na wannan hadisin munfasil ne. Ina ta fahimta da aka ibni taymiya Allah ya ji shi da gafara yake cewa wato duk wata wani nasi ko wani hadisi da yazo wanda yake bayanin cewa wannan abin ana yin shi duburu sala ƙarshen sallah, to yace za a diba in kana min qabili du'a, wannan abin in aka sanci in aka cewa addu'a ne to za a yi shi ne kafin sallama, mana muttasili da ita sallah. Amma wa in kana min qabili zikir, in zikiri ne to za a yi shi yaushe ne bayan sallama. Ina ta fahimta kenan. Da anan da yace dubur fi duburi kulli salatin maktuba, ma'ana ƙarshen kowace sallah ta farilla, ma'ana bayan sallama ke, saboda wannan zikiri ne ba addu'a bane, amma da addu'a ne ma to a cikin sallah yake. Ina ta fahimta. Sai ya ce mishi kenan yana fadan cewa la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو أنا ذكري ديزو أو أنا وري يازو أو رواية حديث عبد الله بن الزبير شوى إذن يتشي وأن لا إله إلا الله قلت أن سامو قد أكو أجكي an samu guda nawa, guda uku. Idan yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko menene wannan idan yace wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyya, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'u al-hasan, kuma sai yace la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-dina wa law kariha al-kafirun, sai yace Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Mana dai a can la ilaha illa Allah guda uku ne, nan kuma ya zo da guda daya. To malamai suka ce abinda yafi shine sai ayi al-jam'u. Me ma'ana aljam'u? Sai a hada wannan hadisin na Mughira da hadisin Abdullah ibn Zubair, kenan idan aka hada su to sai a mana a samu abinda za a fada, kenan sai addu'a ta zamanto. Idan kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya, lahun ni'matu وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كاكا حتى واتوكا هركون يا زود يا سنين سابا كما ما ناوينا نذكر شو بس هميش هو بعوض شن حديث ما ناكا حتى سو زا سامونا الجوار كما ريدا واتوما كرنا تاتا دوينا كرشان. كنا تام فهمتا. Kinan dai haka wato mutun zai yi. Wannan ma'anar wannan addu'an shine cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Malamai suka ce wannan yana nuna muhimmancin wannan addu'ar, kuma addu'ar tana nuna muhimmancin tauhidi. Bancin ka kammala wannan sallar to ka kalli ma'anonin irin addu'ar da zaka yi ko zikirin da zaka yi, cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Mana la ilaha illallah kenan, kalimatu tauhid, annafi wal isbat. Sai kace lahul mulku wa lahul hamd, mulkin komai da komai yana hannun Allah, kuma godiya wanda take ta kai kololuwa wajen cika, ma'ana ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi Allah akan dukkan komi mai iko ne, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, babu ƙarfi, babu dubara sai ga Allah subhanahu wataala. Mana kai bawa baka da naka, kominka yana komawa ne zuwa ga Allah, kuma sai ka koma cewa la ilaha illallah, babu ambotawa da cancanta da gaskiya sai Allah, wala na'budu illa iyyahu, kuma ba ma bautawa kowa sai Allah shi kadai, lahu ni'matu wa lahu al-fadl, duk wata ni'ima, duk wata falala tana komawa ne zuwa gare shi, shine ma'abucinta kuma shine yake yin ta. La ilaha illallah, ka koma cewa kuma la ilaha illallah, babu mota da cancanta da gaskiya sai Allah, mukhlisina lahu ad-din, muna masu tsarkake da tsantsanta addini zuwa ga Allah shi kadai, walau karihal kafiruna, koda kafirai sun ki haka basu so ba bai musu ba, to muna nan akan wannan tauhidi. Abinda kake faɗa kenan. Malamai suka ce wato waɗannan addu'o'in guda uku idan ka hada su bayan la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa guda uku nan, zaka ga cewa babban ma'anar da yake dauke da shi shine babu an bautawa da gaskiya sai Allah, ko ba ma bautawa kowa sai Allah, ko muna bauta ne zuwa ga Allah, muna tsantsanta wannan bauta zuwa gare shi, ka wani shine tsantsan tauhidi kenan. Sai ka ce Allahumma, ya Ubangiji, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, ya Ubangiji babu wani wanda ya isa ya hana abinda ka bayar, kuma babu wanda ya isa ya bada abinda ka hana. Mana duk abinda yake zauwa zuwa ga hannun bayi sai dai wani ya zama sababi, amma waye ne shi? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ta'ala yake faɗa cikin Al-Qur'ani, ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, ai babu wani abin da Allah ta'ala zai bude wa bayi shi na jin kai, na falala, na rahama, indai Allah ya bude shi fala mumsika laha, babu wani wanda sai ya rike, ya damke, ya hana ya isa zuwa gare ka kai bawa. Shine mi la mani alima a'taita, kuma wa ma yuzika fala mursila lahu min ba'dihi, abinda kuma ya Allah ya ki baka, ko babu wani wanda isa ya sami shi zuwa gare ka. Ina wata gane haka, kamar hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce mishi, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jiffat as-suhuf. Yace mishi, ka sani ya kai Abdullahi Abbas, da ce dukkan duniya su haɗu akan cewa su amfanar da kai da wani abu, ba sa iya amfanar da kai da komai sai abinda Allah ya tsara ya rubuta, dama za ka sani shi. Da kuma dukkan mutanen duniya su haɗu sai haɗin gwiwa su hana ka wani abu, mana su amfanar da kai da wani abu, ba su isa ba su amfanar da kai sai abinda Allah ta'ala ya rubuta maka, kenan ba sa iya baka, ba sa iya hana ka. La mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta, ina ta fahimta. Kuma rufi'atul aqlam, wannan abun wanda yake baka labarin ka, tunan an rubuta an dauke alqalamin, kuma alqalamin ya bushe, ai ka zance ya kare, yanzu akwai tashi hankali, akwai wani rigima ga mutumin da yake da imani game da abin da ya shafi al'amuran duniya, ka rika tada hankalinka akan arzikin da Allah bai rubuta maka ba, ka rika tada hankalin ka wajen neman da tirida ma rubuta zaka same shi kai dai kawai kai ruko da sabari ina ta fahimta naka dai kaga wannan gabar gaba je babba wannan azkar din da muke bayan salloli wallahi ciki suke da tauhidi da mun san ma'anonin su to da ba mu yi wasa akan su ba kinan la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ata sai yace wala yanfa'u zal jadd minkal jadd yace ai la yanfa'u zal jadd al jadd mana dukkan wata baiwa mana kudin mai kudi mulkin mai mulki ilimin mai ilimi to la yanfa baya mushi amfani a wajen Allah ina ta gani kenan duk mutum da ya kai da wani abu kuma me ya mallaka ko mine ne wata nasabar kace kai dan gari kaza ne mu yayi fami kaza ne mu iri kaza ne kabila kaza ne ni dan gidan sarki kaza ne shugaba kaza na mallaki kaza na mallaki kaza ba ruwan Allah da wannan layan mana wala yanfa'u zalkat ma'abucin wani falala wani baiwa baya amfani a wajen ka kai Allah subhanahu wataala kuma da Allah ta'ala yake faɗa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana ko zulfan illa man amana wa amila salihan Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan Allah ya ce wa ma amwalukum Allah ya ce ba dukiyoyinku ba wala auladukum ba ƴaƴanku ba billati tuqarribukum indana zulfan ba su bane suke kusantar da ku zuwa gare mu kusanci illa man amana wa amila salihan imaninka da aikinka nagari da biyayyanka da Allah da nagartarka shi yake baka matsayi a wajen Allah wala yanfa'u zal jadd duk wani ma'abucin baiwa baya amfani a wajen Allah minkal jaddu dukkan wani baiwa da daukaka na gare ka kai Allah naka baka hukumta wani bawa sakamakon abin da yake da na duniya ko wani baiwa a kawai kyakkyawan alaka da bin Allah da yin imani da shi shine ke kyautata alakar bawa da ubangiji shi to waɗannan su ne azkar waɗanda ake yin su bayan sallah ina ta fahimta kinan da ba wannan hadisin ba za a takaita kan shi ba za a gama shi da hadisin Abdullahi ibn Zubair kamar da muka faɗa ko idan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al-kafirun اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تو هكا ادعوا ذات زو هكا هذا ودان حديثي غدا مي روى يكي تشا ثم وفدت بعد ذلك على معاويه فسمعته يأمر الناس بذلك مي روى يكي تشا ثم وفدت سانن سي نتفي بعد ذلك bayan wannan ala muawiyata zuwa ga wajen muawiya kaga muawiya ne ya rubuto mi manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada bayan sallah ko aka rubuta wasiqa aka tura mishi cewa ga abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bayan sallah to shine mai ruwa yake cewa bayan an tura mishi wasiqan wataran kawai sai bulaguro ya kai shi garin sai ya ce fa sami'tuhu ya amuru an-nasa bizalika sai naji ma'ana sai na ji a muawiya yana wa'azi yana gaya wa mutane ga abinda manzon sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bayan sallah kuma ku rika faɗa yake koya ma mutane wannan malamin suka tore yake nuna maka wato hirsu sahaba ala tibai sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam irin kwadayi na sahabbai wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma irin kwadayin su na neman ilimi sai da kaga wannan ai sahabi ne kuma ya nema a wajen sahabi dan uwan shi wani abin da yake da ishirwan shi yake neman ƙarin bayani kuma aka mishi wannan kuma ya rika aiki da shi kuma yake kiran mutane wato su yi aiki da shi malike cikin hadisi ke cewa fi lafzin a cikin wani lafazi kana yanha an qila wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana hani game da qila wa qala mana an ce ya ce mana da abin da ake nihi fade fade maganganu kawai eh an yi kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza a malamai suka ce nan ya kasu kashi biyu qila wa qala ta hira kawai abinda babu tushe babu dalili kawai ka zo rayuwar mu da yanzu kawai wannan qila wa qalan ka kalli yadda muke rayuwa da yanzu shi zai fassara maka wannan an cewa wani ya yi kaza an yi kaza 50 cikin 100 duk ƙarya ce wallahi da yau muna ta dakon ƙaryace ƙaryace da ka bude Facebook awa an yi kaza a gari ka an yi kaza wani ya yi kaza duk ƙarya ce mafi yawa wannan shi ne qila wa qala to annabi sallallahu alaihi wasallama kana yanha an qila wa qala ya hana wannan maganganun an ce wani ya ce wani bai yi wani ya yi an yi kaza an yi kaza ga shi nan dai ai awani ana ta yi da sai ai da rana ai da dare ai haka muke ta yi Allah ya ji kanmu ya rahamshe mu ya ba mu ikon fita daga cikin wannan mummunar dabi'a ba ta da fa'ida ba fa'ida kawai ne ta cutar da mu kenan qila wa qala wajen zance babu tushe ai ta faɗa suka ce kuma qila wa qala wajen neman ilimi game da dalibin ilimin kana neman ilimi kai nemi ilimi mai hujja ina tambayin da Allah ta'ala ya ce manzon Allah ya ce manajin Allah suna da jama'a dai amma kai je ana karatu an ce wani ya ce tatsinniya abuwa kala kala wannan daga cikin qila wa qala ko kuma a zo kaje ilimin ma kaje ka shiga cikin ahlul kalami ahlul falsafati ana shiga ana huta ai kaza ma kaza ne ai a rika aiki da hankali da yawan su wasu daga su suka zo ahlul kalam suka wajen mutuwa da yawa sun yi nadama suka ce wallahi ba mu amfani da komai ba a cikin rayuwar mu kawai sai dai kawai hada qila wa qala har suka zo mutuwa ba su tantance ba menene hakikanin an ce wani ya ce wani ma ya ce wani har yanzu sun bar ina hakikanin yake a rudu suka bar duniya da rashin tabbas ina ta fahimta da haka kenan idan mutum zai yi ilimi ka yi ilimi mai dalili da hujja Qur'ani da hadisi ingantacce kenan kana yanha an qila wa qala wa ida'ati al-mali kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana tozarta dukiya suka ce tozarta dukiya abu na farko shine infaqin ta cikin fima la yajuzu ko fima yahrumu mutum ya ciyar da dukiya cikin abin da yake haramtaccen abu ne wannan ida'atul mali ciyar da dukiya abin da yake haramun ne ka bada gudunmuwarka wajen wani sabo mana za wani kide kide ka ba da dukiya kawai idan atul mali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yana daga cikin ida'atul mali yana daga cikin ida'atul mali yana daga cikin lalata dukiya ga wani aiki na wajibi wanda ya kamata mutum ya yi wajibi ne kai aiki kaza ko ka ciyar wani ciyar da wani wajibi ne ka yi shi sai ka ki sai ka zo ka wani abu na mustahabi ina ta fahimta yanzu misali ciyar da iyalanka wajibi ne ka tabbatar da su wajibi ne ka samu musu da magani wajibi ne kawai ka je ka siyo duk ka tattara kudin ka je ka siyo wata mota ka rika hawa kana kyalkyali ko kuma ka siyo wasu kaya masu tsada ka bar cire wani wajibi ka zo kai abin da yake ba ma musahabi ne wannan shi wannan kawai mubahi to yana daga cikin mi ida'atul mal abinda ba a bukatar shi ka zo kai amfani da shi ma'ana duk wani abin da zaka yi da amfani da dukiyarka cikin abin da ya fita daga cikin shari'a ida'atul mal ya sallama ya hana haka ina tangani wani sa kuɗi cikin wani kokuwa da wani duka ida'atul mal ayana muna wannan ko ashe an bashi kare ka rika kira a radio na bashi shika kaza nayi kaza nayi kaza duka wannan baya halitta yace wa kasarati su'al da kuma yawan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan tambaya fi ma la fa'ida ta fihi tambaya ta addini ma'ana kai tambayan abinda ba shi da amfani ko dan ka kure malamin ko dan dai kawai ka ibrazin kanka duk dai wani tambaya da mutum zai yi in dai babu wata fa'ida a ciki to an hana irin wannan tambayar duk tambayar da za a yi tambaya mai amfani wanda kai za ka amfana wanda suke wurin su amfana ina ta gane kuma yana daga cikin kasaratu su'al ma'ana bara ya hana yawan bara ko da kana da bukatar ma an hana ka rika yawan bayani yana daga cikin karkashin kasaratu su'al an gane ko wannan ga mai bukata kina kai ba ka rika takaitawa in ko ba ka da bukata haramun ne kake ci duk mutumin da yake bara ba tare ba da dalili na shari'a wannan suhtun ne ya akulu sahibu suhut haramun ne wannan mutumin haramun yake ci waliyazu billahi wanda yanzu a wannan lokaci mutane sun mai da barami sana ka je biranen mu ka gani malam sai ka rasa ma me za ka sa kanka yara ƙanana tun suna yara an sa musu guba na san banza a cikin zuciyoyinsu biyar ne ta shaka wallahi da wahala ya kayan kirki ko babba ma wanda ya saba wannan akwai da yawa sun saba bara ɗayansu suka zama su kuɗi amma malam dan jaraba ba sa bari kwana wani ustaz abokina yake ban labari shari'a ta kai shi gidan wani alkali kawai da aka ji ana ta wata rigima sai ga wani sarbai mala ya zo da kagan shi na da ririn asiri da motsa shi da komi to yana da mahaifiya ta saba wannan barin yayi da ita ta ki fasa to yanzu me ka su gina alkalin wani gida ta ce ana biki kawai da ta je ta huto kawai mai jego sai ta kama amai da waye da waye kawai akan wuta aka shima yaji shi ne zo yana kuka ta kai ce kamar ya kashe shi ce wannan na'ana ta na'ana ta amma dole ya tayi cai wata ran ango sai yana zaune kawai wannan tsohuwar sai ya ganta kuma tana ta dauko hayan wani yaro tana bara ya ce ya ki tsohuwa na gane ki ba ke bace akai kaza akai kaza akai kaza ya ce kai kyalar shi da Allah ƙarya ce yake yi ba shi ko kamar da yake fara cewa wallahi kusan ko duk abin da kamata ya mata ya mata to wannan wallahi guba ce duk mutum da ya kunkuɗe shi da wahala kaga wannan abin ya bari shi wallahi su da yawa inda yaran sun zo gashi kana so ka basu amma sai ka ji kar ka ƙara musu ƙarfin gwiwa akan wannan ko wallahi hana su na kuma malamin ma wani malami ya tabbata wa da juma cai wannan ba su haramun ne babu bukata kun wannan wallahi lalat duk wanda ya saba da wannan wallahi da wahala ya zo mutumin kirki da wahala ya dawo ya rika ya je ya dauko a bashi bunda suka wake su Allah tsare mu zaka al'umma mu gaskiya tana da matsala ta wannan bangaren wannan wajibi ne akan kowa ai tawayar da kai da taimako Allah da ada ko abin ya rage amma abin ka ganshi malai ya zama ruwan dare ga duniya sai ya ce wa kana yanha an uquqil ummahat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana bijirewa iyaye uququl ummahat bijirewa iyaye da sabawa iyaye kaga anan yazo cewa ummahat ko iyaye amma wanne mata bai zo da maza ba tare da cewa sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akbarul kaba'ir sai ya ce uququl walidain yana zana akbarul kaba'ir ya ce uququl walidain da sabawa mahaifa guda biyu da uwa da uba saba musu ga baki dai menene kabira ce min kaba'ir zunub an gane to amma annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya ce ummahat malamai suka ce dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci nan iyaye mata ba maza ba abu na farko saboda girman haƙin su domin wani ya tabe annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi girman haƙi a kaina yace uwarka sanan wa uwarka sanan wa uwarka sai dai so uku to bane kai ce abuka an gane kuma suka ce saboda akwai waɗansu abubuwa guda uku kowane dan adam banda uwar shi babu wani wanda ya mishi wannan a duniya sai ita kadai daukan ka cikin cikin ta wata tara aifo da kai da kai da reno da samaka ga amlu ga alwabu ga arda'a duka waɗannan kuma kowannan wallahi tashi hankali babu wani wanda ya yi wani duka wahala ce jina daukan ka wata tara wahala ce aifo da kai kawa ɗaya da hausa ka ce kawa ɗaya a duniya kawa ɗaya a lahira ko ba ka ba ga renonka shekara biyu ana renonka kayan a yayi ka wani shahada nuna kenan kuma ban da abin da zai biyo baya suka ce kenan kallo zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu ma'ana wannan abun shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci uwa abu na biyu abin da ya sa aka ambace ta banda baba kasancewar ita kamar dukkan wani ma'ana ita mai rauni ce ma'ana ita mai rauni ce ko ba ka ba kowa za ka ga yana girmama baban shi yana kokarin yi mishi biyayya sama da uwa ko ba ka ba saboda shi baba yana kawo kaya kuma yana da kwarjini in kai ma sai zane ka za ka kowa yana jin tsoron baban shi amma uwa sai ana lallashi ana wani waye to kallon wannan ne aka yi mi aka ambaci uwa ba kenan uwaye ba amma dai duka ranin da su bin gaba ke daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana bujire musu sai ya ce wa wa'adil banati da kuma binne ƴaƴa mata binne ƴaƴa mata wannan al'ada ce ta jahiliya a jahiliya sun kasance suna binne ƴaƴansu mata da rai saboda me talauci tsoron talauci saboda kada wannan ɗiyan su taso su janyo musu magana su je su yi abin da ba daidai ba saboda wannan suke binne su wannan binniya da suke malamai sun ce akwai sifofi da dama shahararru daga ciki ma'ana mutum idan matar shi tana da ciki watan haifewa ya zo kawai sai haƙa rami tana naƙuda ga rami a share daga an haifi wannan aka leƙa aka ga mace ce kawai sai a tura kawai a tura ƙasa sifa ta biyu waɗansu suna barinta sai ta girma ta yi kamar shekara bakwai sai ya ce ma uwar yi mata wanka sa mata kaya masu kyau sa mata turare sai ya ja ta kamar za su yi wani shi kuwa yana can ya haƙa rami yana zuwa sai ya ce wancan ne ƙara mun dan menene sai tana zuwa kawai sai sa ƙafa sai ya haura ta kawai ya tura mata ƙasa tana ka kalli al'ada in ta kai wani matsayi a cikin ƙwaƙwalwar mutum tana busar da hankalin shi kaga wannan abun ba gamu ma kai ba amma dala ka ji irin kyamar da muke ji a ce ka haifi ɗiyarka ta girma tana baba baba ka zo ka sa ta cikin ƙasa ka binne ta jahiliya kenan to idan babu addini ba abin da ba za a yi ba musulunci ya zo ya cece su ya ɗanto su ba a taba wani addini a duniya ba wanda ya ba ya mace ƴancinta da haƙƙinta kamar musulunci. Amma dan rashin hankali malam da shaydanci kawai turai zo su ce ai ana toye muku haƙƙin, ai an muku kaza an muku kaza, wala shaydanci ne. Kuma na taba ga mana dan muna kitabul nikah a cikin alwajiz, duk wanda kaga suna wandannan kiraye kirayen na rantsar Allah ya tsere kansu ne. Shi yanzu abin da yake sha'awa ya ga mace a hili tana ta, yana so ya ga gashinta, yana so ya ga kirjinta, yana so ya ga bayanta, yana so a riga kebance ana maganganu ana tabawa da mace, to yanzu zaka huto a cikin hijabi na musulunci har ka sa niqabi. Shi yasa zaka ga duk mai irin wannan ra'ayi ya tsani mace mai hijabi da niqabi wallahi kamar ya kashe ta, kawai ta ana shi ya ga abin da rai shi yake so. To wallahi shaydanci ne kawai, kaga babu zalunci, babu wanda ya kamata a ce a ƴantar da shi kamar kiyamaci, ba wai a can ba, a yanzu ma fa su wanda ake cewa masu ilimi ne wayayyu ne sai suka yi amfani da ƙaramcin hankalin mata sai suke istiglalinsu, suke biyan buƙatun zuciyarsu da matan. Yanzu ka kalla ka gani, yanzu baturen ne ma in zai sa kaya, in ya sa riga ta ciki, zai sa wata a sama, ya sa karabat sai ya kulle nan tsaf, ya saki wandon shi sai ya shiga ƙasin suriyar shi, ba abin da ke gani a jikin shi da tafin hannu da fuska kawai da kai. Amma a lokaci za a ga a share shi wata mace kawai daga digon nono sai sulf shi kenan ta huto da gashi ta haka tana ta yana ce mata wannan ƴancin ki ne, a'a ƴancin sarar shi ne, sarar shi ne wallahi, amfani ne ake, amfani ake kawai da hankalin mata ana cutar su wallahi, suna buƙatar wayi kai Allah. Kaga an zo duk wani abu in dai na talle ne sai a zo a kawo surar mace sai a zo a makala a jikin ta wudo gashi ta wuto surata ta yi wani tsayuwa ta yi kaza, in za a sai da mai haka zai, in za a sai da moto tayar mota ko bi hoton mace ayin tayar mota ne kamata a samu garjejin ƙato a sakoko ya mana. Amma sai a kawo wata mace ta wudo sufanta duka da gashinta ta yi haka kuma ta yace a ciki, to kaga wannan dukkan abubuwa ne wanda ya kamata a ci, wato su matan su kalli wannan, babu wani addini wallahi wanda ya kama mata ƴanci yaimi ya tsamar da ita daga cikin mi'asin da take ciki a da, kuma wallahi har a yanzu babu wani addini da yake so ya fitar da ita kamar musulunci. Musulunci ya ce wa qarna fi buyutikunna, su kuma suka ce a kawai haka ne kake gida idinki miki, ba kiya huta, ba kiya zuwa wajen aiki, ba kiya kwadago, ba kiya saye da sayarwa, ai kaza ai kaza ai kaza, wallahi akwai kiyashi a ciki. Kin za ku abin da yayi a ce mace aje ta a gida duk abin da take so a mata, kin zama sarauniya ko mi sai an miki, ki kama a ce biki so kala kaza nake so, to a maida shi a kawo gaki kawai. Amma saboda hasara da keta wallahi, duk shi yasa suka ga suka tarwatsa al'ummomi, suka tarwatsa wato mujtama'at gidaje, abin yana na so yana so mu manje ya zo mana duk yanzu gidaje rabi da rabi ne, kai da ita duka kuna waje, yaran da uwarsu da ubansu sun zama marayu kowa ka ba, sai da gamsu da wata yin aiki ana abubuwa dai ga sunan kowa wallahi ya san hakan ba daidai bane, wallahi ba daidai bane a hankali lahiye, ba daidai bane a musulunci. Amma kawai haka nan abubuwa ake ta wannan, Allah dai ya datar da mu. Dan haka dai daga cikin al'ada mummuna na wancan zamanin shine me wa'dil banati, a rika kashe iya mata a binne su, kamar da Allah ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani haka yato mana wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, Allah zai tambaya a tada ta Allah ce yayin da aka wanda aka turbude ta da ranta a cikin kasa za a tambaye ta bi ayi dan bin kutila tsara zai tambaya wai wani zunubi ne ce aka kashe ta babu kawai al'ada ce da mumunan wannan sai manzo yace wa man'in wa hat Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana man badawa mana kai hanawa kene ka kame ka ibadawa wahat da kuma ka bani bani me ma'anar haka cewa ba a so kai duk wani aikin da yake kanka kai kimi me ka hana amma kuma kana mutalaban me hukukinka wannan ai san kai to ba san haka ba so kai koda dukiya ne ka bada kuma ka so a rika baka ba sai da mutum rika hanawa kuma shi yana bani bani shine wa man'in wa hat to malamai wani malami yake bayanin cewa wato ambata wannan alfazikin naha an qila wa qal wa ida'ati almal wa kasarati as-su'al wa kan yanha an uquqi al-ummahat wa wa'd al-banat wa man'in wa hat kawai duka dabi'u ne munana ko suka ce ya ambace su ne anan cewa lazimtar wadancan azkar kin da muka ambata sukan taimakawa wajen mi gudun wadannan abubuwan nisantar wadannan abubuwan da kuma samun kariya game da wadannan munanan halin duka ina ta gani malamin shine munasabar ambata wannan anan an gane ko na'am to wannan shine hadisin namu na yau sai mustafa du min al hadis abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko mustahabbancin wannan addu'ar a ƙarshen kowace sallah ta farilla yana muka zano kin nan an gane ko ma'ana sunna ce mai kyau kuma na samun gwaggwaban lada a kan shi a fa'ida ta biyu wannan addu'ar ta kumshi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kore mishi abokin tarayya a tare da shi kaga la ilaha illallah la ilaha illallah sun maimaitu a wajen su uku ko ba haka ba kuma kowace gabanta ta farko la ilaha illallah sai ka ce wahdahu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu ma'anar da hadis la ilaha illallah ne ta biyu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu har yanzu ita ma dai mecece la ilaha illallah ce ta uku la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din muna masu tsarkake addini zuwa ga Allah kenan kaga wannan addu'ar tana kumshe da tauhidi da korewa Allah ta'ala abokin tarayya da kuma tabbatar wa Allah mulki wanda yake sakakke mulkin komai na Allah ne kuma shi yake abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama a cikin ababen halitta shi ya bada ya hana ko babu wanda ya isa ya kawo canji akan wani an gane ko kuma wannan addu'ar tana nuna godiya cikakka da kudura wadda take cikakka duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a cikin wannan addu'ar akwai kadaita Allah a cikin gudanar da duniya da kuma rinjayen shi shi Allah komai yana galkashin shi kuma lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma dukkan komai ma'ana mulkin shi ne yana gudanar da abin da ya ga dama da haka malamai suke cewa ita wannan addu'ar ita kadai ta hada tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma' wa sifat an gane ko fa'ida ta uku wannan hadisin yana yin hani game da dabi'u ababen zargi duk waɗannan da muka ji dabi'u ne waɗanda mai yin su abin zargi ne a shar'ance kuma abin zargi ne ma ma'ana a ladance a hankalce saboda waɗannan ɗabi'un duka da muka zana sun kumshi waɗansu mafasid ɓanna a rayuwar duniya da kuma lahira duk wani ka gani wani kila wa qala kasaratu su'al wanene wanene kowanne akwai mafsada diniya da kuma dunawiya akwai matsala addinin mutum dumin da ya saffata da su kuma akwai matsala mana a duniyar shi faida ta hudu a cikin wannan hadisin duk mutumin da ya san kenan mutum mumini idan ya san cewa Allah ta'ala shine al-mu'til mani Allah ne mai bayawa Allah ne mai hanawa to wannan yakan sa bawa zuciyar shi tara ta yi ga Allah subhanahu wata'ala ka tukan da baki daya kuma zai juya ga duk wani wanda ba Allah ba yau me kake nema wajen wani ba shi da komi ba iya yin komi za kuma zuwa gare shi kuma komi yana hannun Allah shine yake abin da ya ga dama kaga dole kai me karata yi zuwa gare shi ka bar wani wanda ba shi ba wannan duk yana daga cikin cikan tauhidi fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin gaugawan sahabbai wajen zartar da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan wasiƙa tana isa zuwa ga Muawiya radiyallahu anhu kaga ya kama yin wannan addu'ar kuma ya umurci mutane su riƙa yin ta an gane ko fa'ida ta shidda kenan fa'ida ta shidda hadisin yana nuna karɓar labarin mutum guda khabarul wahid kusa wannan matsala ce ta saɓani a wajen malamai amma waɗansu firak su ne ba su yarda ba amma labarin mutum ɗaya ana iya karɓar shi idan adali ne kuma akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna haka a fa'ida ta gaba kenan hadisin yana hani game da lalata dukiya shine ciyar da wannan dukiyar a hanyoyi waɗanda suke ba na shari'a ba kamar da dai bayani ya gabata Allah ta'ala ya sanya dukiya saboda a tsayar da maslaha na bayin Allah to a cikin bayar da wannan dukiyar akwai ƙarfafa wannan maslaha kina ayi amfani da ita wajen da shari'a yace a fada amma wanda ba wannan ba to akwai matsala kamar da suke fada ciyar dukiyar kala uku ne akwai ciyarwa abin zargi su ne wannan wanda aka yi bayani su da ire-iren su akwai ciyarwa waɗanda suke abin yabo shine hanyoyi na alkhairi da kuma biya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai ciyarwa na infaki na cikin mubahat to so nan za a auna ne a gani ma'ana wani ne ya fi wanda ya kamata a bi don haka dai wannan hadisin hadisi ne mai girman gaske kuma yana ɗauke da ma'anoni masu yawa ina ga mun zo ƙarshen shi muna yin hadisi na gaba ko lokaci ya yi ba sai ba almuhim mu dai hadisi ɗaya da muka samu amma dai akwai fa'idodi gaskiya da yawa kan shi fatan mu dai abinda muka ji Allah ta'ala ya ba mu ladan kuma ya ba mu ikon aikatawa da lazumtuwa da wannan yayye shiriya ta annabi rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة